من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إيه ماتا وسمون ina muku sallama ta addinin musulunci ko gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda a cikin ikonsa da baiwarsa da kaddararsa ya bamu dama da kuma iko muka sake haduwa a wannan farfajiya mai albarka insha Allah ta'ala, masjidu ko madrasa ta Khalid bin Walid Islamic Academy da ke nan dusun kura Hausa a cikin garin Mina jihar Neja a Najeriya. Mun haɗu ne domin gabatar da muhadara nasiha da babban malamin mu da ya ziyarce mu tun daga garin Zaria, wanda za mu ji muryar shi. Sheikh Bashir Muhammad Lawal daga Zaria ya zo ne musamman domin biki da aka gabatar jiya na wa'inda Allah ya alta su da haddace Alkur'ani mai girma na wannan makarantar da kuma wa'inda suka sauke Alkur'ani a wannan makarantar, wanda jiya kowa ya gani mai irinsa abin da ya gani. Yau muka zaɓi wannan shi ne zaman malam na uku, malam ko in ce na hudu. Farko malam ya gabatar da sallar juma'a, ya yi khutuba a masallacin kwaso. Sannan da daddare ranar juma'a malam ya gabatar da littafi da muka gabatar a matsayin daura, wanda aka karanta Adabul Nufus, an yi shi a Tabiqatuz shekaran jiya tsakanin magariba da isha'i. Jema an yi a wannan masallacin tsakanin magariba da isha'i. Yau ma za a ci gaba da wannan littafin tsakanin magariba da isha'i a wannan makarantar insha Allah ta'ala. A yanzu malam zai gabatar muku da nasiha wacce muke fatan Allah ya sa ta amfane mu, ya sa mu ci gajiyar wannan zamar insha Allah ta'ala. Malam, bismillah.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna Lahadi 19 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442, kuma yau 3 ga watan 1 miladiya 2021. Allah ya hada mu a wannan masallaci na makarantar sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda aka gabatar domin tattaunawa da kuma sada zumunta da kuma isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ga 'yan uwa mata. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka. Dama ku masu albarka ne, to Allah ya ƙara muku albarka. Bazan rana ta fara yi, abinda zan tattauna a kansa insha Allah ta'ala zan ɗauko muku wata kissa ce daga cikin kissoshin Alƙur'ani mai tsarki. Kissoshin Alƙur'ani suna da fa'ida. Daga cikin manufofin Alƙur'ani akwai ba da kissa. Kissa labari a game da abin da ya faru mutum baya nan. A karanta masa wannan labarin a bashi shi ne ake ce mashi al-qissatu, ko a ce al-qasas. suwa su kucin da guda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ya kira ta da wannan suna suratul qasas daga cikin bambancin kissoshin alqur'ani da kissoshin da ba na alqur'ani ba annal qisas alqur'aniyata rabbaniya kissoshin alqur'ani daga Allah take Allah ne ke ba da labarin sannan nabiyu daga ciki annaha qisasul wa'ziyya isu shi ne na wa'azi duk wata kissa da za a ba mutum a cikin alqur'ani to wa'azi ake mai sannan annaha qisasun sadiqa isu shi ne na gaskiya duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alqur'ani mai girma to gaskiya ne kissa kuma wani bangare ne daga cikin abinda alqur'ani ya kunsa a saboda haka kissar da zamu magana akan ta tana cikin suratul qasas ita ce kissar annabi Musa alaihi salam da ɗaya daga cikin bayin Allah da kuma ƴaƴan wannan bayin Allah guda biyu mata a cikin alqur'ani gabaki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam a cikin suratul baqara akwai tarihin annabi Musa kusan tarihin annabi Musa da kissar sa sun fi kowace kissa tsawo a cikin suratul baqara sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul a'raf sannan ya ba mu labarin kissar annabi Musa da yawa a cikin suratul hud sannan ya ba mu kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul isra'i da suratul kahfi sannan Allah ya ba mu kissar annabi Musa ya ambace shi a cikin suratul maryam sannan kuma sai aka zo aka ba da kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul aha daga nan an sake ba da kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul anbiya haka nan an ba da kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul qasas kafin nan suratul furqan kusan annabi Musa alaihi salam har a ƙarshen qur'ani ƙasa ƙasa sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabi Musa sunanta da sunan kakansa annabi Ibrahim alaihi salam su Allah madaukakin sarki ya rufa suratul a'la da su yace suhufi Ibrahim wa Musa to amma ita wannan kissa da nake son mu kalle ta mu fitar da darussan da ke ciki a waje ɗaya kaf Allah ya ambace ta Allah ya ambaci wannan kissar a cikin suratul qasas kissar tana bin kissar da ke bayani akan annabi Musa alaihi salam fir'auna ya shirya ya kashe shi waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya musa innal ma'at amala ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka min an-nasihin annabi Musa alaihi salam kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi kowa ya san cewa a gidan fir'auna ya tashi annabi Musa alaihi salam kabilar su sune banu isra'il kabilar fir'auna su kuma sune ake ce musu kibtawa kabilar banu isra'il sune mustad'afuna fil ard sune masu rauni sune masu aikin wahala su kuma kabilar kibtawa kabilar fir'auna su kuma sune masu sarauta sune masu gida saboda haka duk dan kabilar su annabi Musa dan bora ne amma duk dan kabilar su fir'auna shi kuma dan mowa ne annabi Musa alaihi salam yana tafiya a cikin gari sai ya gamu da mutane guda biyu hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi daya dan kabilar su banu isra'il daya kuma dan kabilar su Fir'aun sai ya gansu suna rigima fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fa waqadahu Musa fa qada 'alayhi sai dan kabilar su annabi Musa sai ya ce masa ka taimake ni wannan dan kabilar su Fir'aun yana son ya cutar da ni ko me jin gari na su ne ai yafi zakewa to shikenan annabi Musa alaihi salam da yaga wannan dan kabilar su Fir'aun ya zake fawa kazahu Musa sai annabi Musa alaihi salam ya tunkuda shi haka yana tunkuda shi fa qada alaihi to sai fadi ya mutu annabi Musa alaihi salam hankalin shi ya tashi yace ya Allah innahu min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin yace ya Allah wannan aikin na shaytani ba da gangan na kashe shi ba ya Allah annabi Musa ya istighfari sai aka ji aka kai labari cewa Fir'aun ya kai annabi Musa ya kashe dan kabilar Fir'aun sai Fir'aun ya ba da oda cewa a kamo annabi Musa ko a rai ko a mace to a gidan Fir'aun akwai mutumin kirki da shi aka yi mitin din yadda za a zo a kama annabi Musa alaihi salam ko a mace ko a rai sai ya zo ya samu annabi Musa alaihi salam ya ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka ya ce Musa wallahi manyan gari suna nan suna shirya ma makirci ya za a yi a kashe ka fakhruj inni laka minan nasihi ya ce ka bar garin nan ina ma nasiha shi ke فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يا النبي موسى عليه السلام يقتل جرم مصر خائفا ينا مجن صوه يترقب ينا قيوا يقوائي زي قفتسا واتو ينا دي بانغو بانغو إن يقع أخي ميجنن سيلتي بيطايا أحكبا سيشي رب نجني من القوم الظالمين ya Allah madaukakin sarki ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai wannan darasin farko da za mu dauka anan kullum miyawu to ne ma suke su gama da mutumin kirki babu shiri tsakanin nagari da namu da mu shi yasa tuntuni Bahaushe yake cewa Allah ya shiga tsakanin nagari da mu nagari na Allah ne mugu kuma na shedan ne kuma kullum mugu tunaninsa ya zai ya gama da nagari abu na farko ce ba abu na biyu yana nuna mana di yadda aka kai ga shirya ma mutumin kirki ma kirki to Allah subhanahu wa ta'ala yana bashi kariya sannan darasi na uku ba tsoro ba ne ba gazawa ba ce mutum ya zama ya guje ma abokanan gabansa domin ya tsira da addinin sai kuma tsira da rayuwarsa shi yasa annabi Musa alaihi salam sai ya fita sannan darasi na hudu za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta guda biyu cewa duk yadda mutum ya kai akan gaskiya to sai ya riƙa addu'a duk yadda mutum yake ji shi akan gaskiya yake ko ya zama yana addu'a so daga annabi Musa alaihi salam gashi ya zo zai fita amma kuma me yace rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin ya Allah ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai ashe addu'a ba karamin magani bace da take maganin kowace musiba wannan yana nuna mana da halin da muka shiga ƴan uwa ko kada mu wasa da addu'a malaman mu suna cewa addu'a yanfa'u fi ma nazala wa ma lam yanzil addu'a tana amfani a game da abin da ya riga ya afku na damuwa da kuma abin da ma bai riga ya afku ba idan kina tsammanin wani abu da zai cutar da ke ƴan uwa daga hannu ki faɗa ma Allah subhanahu wata'ala kina da wani abu da ya tsaya miki a zuciya na bakin ciki daga hannu ki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gagare shi kuma lokacin da bawa ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala Allah a shirye yake amsa addu'ar bawan sa kai ɗan uwa in mun sani mu ƙara sani idan ba mu sani ba Allah hushi yake yi da bawan sa idan baya roƙon sa Allah kawai ke da wannan sifa dan adam in ka ce mai ba ni yau ya baka kika ce mishi ba ni yau ya baki jibi gata ko citta idan kika zo kika ce ba ni sai ya canza fuska war rabbu yaghdabu in taraqta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdab Allah subhanahu wataala idan ba a roke shi ba sai ya hushi da bawan sa amma idan aka roke shi ko dan adam aka roke shi sai ya hushi shi Allah idan ba a roke shi ba yake hushi da bawan sa shi kuma dan adam idan aka yawaita masa roko to shi kuma sai ya hushi da mai roƙon sa to yanzu anan mun ji annabi Musa alaihi salam ya fita an masa nasiha an kawo masa sirri cewa ga abinda Fir'aunu yake shirya masa so yake kashe shi aka ba shi shawara cewa ya fita ya kama hanya ya fita kuma yana addu'a yace rabbi najini min alqawmi adh-dhalim to daga nan ina yanzu annabi Musa ya tafi falamma tawajjahat alqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil annabi Musa alaihi salam bayan ya fita sai ya kama hanyar garin da ake ce mishi madyan sunan wani gari ne da ake ce mishi madyan ya fita daga kasar Masar ya kama hanya zai shiga garin da ake ce mishi madyan Allah ya ce falamma tawajjahat alqa'a madyana a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fuskanci bangaren garin madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil sai yace ina fatan tabbas ubangiji na yanzu zai shiryar da ni hanyar da tafi daidai darasin da zamu koya a cikin wannan ayar shi ihsanu dhanni billah kyautata ma Allah zato duk halin da aka shiga na damuwa to ayi addu'a idan an yi addu'a kuma a ji a zuciya cewa Allah madaukakin sarki zai yaye wannan damuwa halin da muke ciki a ƙasarmu da ba haka muke ba sace-sacen mutane kashe-kashen rayuka ƙona ma mutane abinda suka mallaka sace musu shanunsu hana noma hana karatun boko hana duk abinda zai zama walwala ce ga ɗan adam ba mu san wannan ba a tarihin ƙasarmu to sai muka shiga cikin wannan yanayin yanzu abin da ya kamata mu yi shine mu daga hannu mu roki Allah subhanahu wataala Allah ya fitar da mu daga wannan yanayin sannan in mun yi wannan mu ji a ranmu cewa tabbas Allah zai fitar da mu kada wani ya ji a ranka kada wata ta ji a ranta cewa Allah subhanahu wataala ba zai yaye mana wannan damuwar da nake ciki ba abinda annabi Musa ya yi kenan yace qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil yace tabbas yanzu ina da tabbas ubangiji na ya kusa an yahdiyani sawa'a as-sabil da ya shiryar da ni hanyar da take madaidaiciya inda na fito da izinin Allah inda za ni zai fi shi kun ga karfin gwiwa ce ba so da ka bawa ana son ya kyautata ma ubangijinsa zato النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سئنجن تتشي يناتشي ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه قد أينك يتكي يموت فاتشينا كو تتامى الله زكو إن باتي لا فيها إغوى سيعد دعا كشاما جاي كما تجعر أنك شوى الله دي باتي لا فيها دومي شيني عشاتي شيني ميبوار كغوى shi ya saukar da ciwo kuma shi ya saukar da maganin ciwo Allah shi ya saukar da jarabawa kuma shi yake maganin wannan jarabawa so daga wannan darasi ne mai kyau da ya kamata mu kula da shi so daga annabi Musa alaihi salam yace asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ya kusa ina fata yanzu kam ubangiji na zai shiryar da ni hanyar da take madaidaiciya wannan shine darasi na biyar sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mana falamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasku ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدينة دعا النبي موسى عليه السلام يزو سيجي وجند متانا مدين في شروع ومن درسيني بابا yana nuna mana ashe alma'u madarul haya ashe ruwa shine abinda mutane suke rayuwa a kansa so da annabi Musa alaihi salam yana shiga garin Madian inda ya fuskanta shine ne inda ruwan Madian yake yaje wajen da ake ibo ruwa kamar yanzu misali a ce nan a nan garin ne na misali sai a ce akwai wajen da shine matattara duk anan ake ɗibar ruwa duk da rayuwar mu ta yanzu ba irin tasu bace to sai ya je wajen ya gangara domin ya sha ruwa da ya je wajen wajada alaihi ummatan minan nas yasku sai ya tarar da wasu mutane a cikin jama'a yasku suna sha ruwan sannan suna shayar da dabbobinsu annabi Musa alaihi salam ya gan su mutane suna shan ruwa kuma suna shayar da dabbobinsu wasu kuma suna ɗiba domin su tafi da ruwan gidajensu wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan a gefe guda su sai ga wasu ƴan mata guda biyu su kuma tazudan su kuma sun koma gefe ba su shiga ana cakuɗi ɗaya ne ya da su da maza ba wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan ya samu wasu mata guda biyu su kuma sun koma gefe ba su shiga cikin maza ba maza ne suke ɗiban ruwa kowa in ba ka yi ba nuri kowa da gugarsa kowa da abin ɗiban ruwansa kowa da dabbobinsa sai ya ga waɗannan ƴan matan su kuma guda biyu sun koma gefe ba su ga cikin maza ba wannan na nuna mana mahimmancin kunya da kamun kai ga ƴa mace ba amfani ga ƴa mace idan ba ta jin kunya Bahaushe tuntuni yana cewa kunya ne kyau ce ga kowa amma ta fi kyau ga mace ƴan uwa hatta kafin zuwan musulunci mace tana da kunya mawaki yana ba mu labari yana cewa saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi mawaki tun kafin zuwan musulunci yake wannan magana yace muna zaune sai ga ta tazo wucewa sai an nasif din ta yi ai me nasif an nasif zani ne da mata suke sa bayan sun sa riga sun daura zani to sai kuma su kawo wani zani su dora a nan ya zama tsakiyar jikinsu shi ba mayafi ba sannan shi ba gyapto ba a tsakiya ake sa shi shi ne ake ce mishi annasi to tana tafiya sai wannan annasi din nata wannan zanin nata da ta daura kamar a ce majanyi sai ya fai cikin maza ko gefen maza yace fatana walak wattaqatna bil yadi sai ta je ta dauko ba da gangan ya fadi ba bata so ya fadi ba amma ya fadi a gaban maza ya kai fatana walak wattaqatna bil yadi sai ta tafi ta dukusa sai ta haka sai ta dauko kayan ta bata san a ga fuskar ta wannan fa kafin zuwan musulunci ne fa to ashe kunya babbar abaci musamman kuma ga ɗaya mace kamun kai da natsuwa ana buƙatar shi ga ɗaya mace baya halatta ga ɗaya mace ta zo tana cakuɗeɗeniya da maza ba ta jin komai wata ma makaranta za ta kawai sai ta sai ƙosai a hanya kawai shi kenan sai ta riƙa cin ƙosai ita da ƙawarta kuma ga ƙur'ani ta sa a hammata ta makale shi kila ga jaka a cikin jakan nan akwai bulugul maram akwai riyadus salihin akwai ala akwai iziya akwai akhbari kuma kawai sai ta sai gada ko ta sai aya kawai tana tafiya tana watsawa tana tira kana nan masallacin Khalid ibn al-Walid ita kuma ta zo wucewa daidai waɗannan kwatas-kwatas din na police ita kuma tana kana jin maganar ta magana tana shigowa cikin masallacin nan kuma kina tana bada labarin kishiyarta ko kina tana bada labarin mijinta ko kina tana bada labarin abokiyar makwabciyarta da suke gidan haya tare irin rigingimin da suke ina mace anan falad duniya idza zahaba alhaya me hikima yace duniyar nan ba ta da amfani idan kunya ta tafi idan kunya ta tafi to babu amfanin rayuwa to kun ga waɗannan ƴan mata guda biyu ta zuda wannan darasi ne babba yana nuna mana yan baghi lil mar'ati an tastahi ya wajaba ga mace ta zama mai kunya kace cha kudi din ya da maza annabi Musa alaihi salam da ya ga waɗannan ƴan mata sai tausayin shi ya tausayin sa ya kama shi sai ya je musu sallama sai ce ma khatbukuma yace kufa me labarin ku me ya same ku wannan yana nuna mana shi kuma mutumin kirki duk inda ya gama shi ko ya taimake ta inda ya ta kirki shi malamai suka ce wannan yana daidai da ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi ka fada ma matanka ka umurce su ka fada ma ƴaƴanka mata ka umurce su ka fada ma sauran matan mummune ka umurce su yudnina 'alayhinna min jalabibihin fi kasa-kasa da mayafin su su sa tufafin su har kasa sai Allah ya ce me yasa haka zalika adna an yu'rafna fala yu'zai wannan shine zai sa a gane su ba za a cutar da su ba idan mutumin kirki ya ga misali bari in buga muku misali ya zo wucewa kawai sai ya ga wata ta sa mini skirt ba dan kwali a kanta kawai wani yana ta gaura mata mai kaga idan mutum ya zo wucewa sai ce san abin da ya hada su ba bari in yi gaba Allah kada ya san me tsakanin su amma kawai sai mutum ya tsaya sai ya ga kawai wani kato yana ta shara ma wata mata mai da hijabin ta kila ma hadda ne kai to sai inda karfin shi ya kare zalika ajna an yurafna fala yu'zai idan mace ta sa lilliɓi ta lilliɓa kanta to wannan shi ke nuna ba za a cutar da ita ba domin an gane ita mummuna ce to kaga annabi Musa alaihi salam sai ya je ya ce ma waɗannan mata bayan ya mutu sallama ma khatbukuma shi ne ya same ku su kuma sai suka ba shi amsa sai suka ce la nasqi hatta yusdira ri'a shi kai ai mu ba ma iya sha kuɗe ɗin ya da maza shi yasa in muka zo shayar da dabbobin mu ruwa to la nasqi ba ma iya shayar da su hatta yusdira ri'a har sai duka makiyayen nan da kake ganin su sun gama idan suka gama to mu kuma sai su ban mana sai mu zo sai mu zo mu diba akwai riwaya da malaman tafsiri suka ambata suka ce waɗannan mutanen da suka gama ɗiban ruwan kawai sai suka rufe rijiyar kuma rijiyar wani ma kaɗai ɗan dutse wa bajimin dutse shi ake ɗora rijiyar shi ake rufe murfuɗi shi ne shi ake ɗora ma murfuɗi rijiyar shi ke nan annabi Musa alaihi salam kawai sai ya zo ya ɗauta wannan dutsen shi kaɗai wanda sai mutane da yawa sun haɗu an cicciɓa sannan za a iya mai da dutsen gefe sannan a buɗe rijiyar kawai sai ƴan matan nan suka ga annabi Musa alaihi salam shi kaɗai ya sa hannu ƙwara ɗaya kawai ya ɗaga wannan dutsen fata ƙalahuma sai ya shayar da dabbobinsa duka ruwa sannan ababen da suka zo su ɗibi ruwan da su ya ciccika musu shi kaɗai da ya gama musu kawai shi ke nan kuma ta wallahi ila zai bai ce ku biya ni ba bai ce ku gode mun ba bai tsaya ya ci gaba da tsira da su ba yana ya sunanki ina ne layin ku ko zaki bani lambar ki duk bai yi wannan ba kawai fasaqa lahumma thumma tawalla ila dhil bai shayar da su ruwa suka kama hanya suka tafi kawai thumma tawalla ila dhil sai yaje samu wata inuwa kawai sai yaje ya zauna a wajen anan ma sai sake daga hannu fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace ya Allah duk abinda zaka kawo mini yanzu na alkhairi to ina da bukatar sa ya Allah bai ce su biya shi ba bai ce waye baban su ba alhali sun ce masa wa abuna shaykhun kabir baban mu dattijo ne baya iya zuwa yayi aiki da kansa kuma baya da yaya maza mu kadai ne ƴaƴan sa mata mu biyu so da ka mu muke zuwa mu zo mu shayar da dabbobi wannan ke nuna ashe idan aka rasa namiji mace za ta iya yin wasu ayyukan da namiji ke yi a babin zaruwa da wannan ne malaman fiqhun mu suka ce ya halatta mace za ta iya aikin gwamnati amma da sharuɗa mace za ta iya tafiya kasuwa amma da sharuɗa mace za ta iya aikin kwadugo amma da sharuɗa tun daga shi waɗannan bayin Allah ƴan mata guda biyu baban su da tije ne bai da wasu ƴaƴa maza su suke kiwo su suke zuwa su ɗibi wanda za a yi amfani da shi a gida to sai gashi Allah ya koro musu annabi Musa alaihi salam sai ya musu wannan annabi Musa da yayi bai tambayi sunansu ba bai ce ina ne layin ku ba bai ce wace unguwa kuke ba bai ce ku bani lambar wayar ku ba ba ruwan shi da wannan kuma annabi Musa a lokacin matashi ne annabi Musa a lokacin matashi ne malamai suna cewa a lokacin annabi Musa alaihi salam shekarun shi kusan 20 da wani abu ko kuma shekarun shi 30 bai tambaye ta ko bai tambaye ko wace daga cikin su wani abu ba da ya gama kawai thumma tawalla ila dhil sai ya zo ya samu inuwa kawai sai ya kishingida ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah yanzu duk abin da zaka kawo mini na kyauta ina da bukatar shi ya Allah domin ga damuwar barin gida duk mutumin da ya bar gidansa kuma ba tafiya bace ne dadi neman shi ake a kashe shi ya gudu ya bar gari kun ga damuwa ta farko ce sannan kuma kissa tana nuna cewa annabi Musa alaihi salam bai shiri ba domin a hanya suka gamu da wannan dan gidan Fir'auna ya bashi labari yace masa innal mala'a ya'tajibuna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin yace mutanen gari manyan gari suna son su kashe ka suna nan suna shirya ma makirci so da ka ina ma nasiha ka bar gari kun ga bai da abinci sannan ga gajiyar tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-safaru shu'batun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba ko a jirgin sama zaki tafiya hajiyoyi a cikin ku da za ku je aikin haji kun gaji ko ba ku gaji ba a jirgin sama kila wata ta sha zuwa wasu kasashe in zaki je Dubai kila ya kike tafiya daga Najeriya zuwa Dubai awa 7 a jirgin sama kuna ta fafara wuta a sararin samaniya akwai damuwa to sai annabi Musa alaihi salam ya dawo gefe sai ya zauna yi wannan addu'ar ya ce ya Allah ina buƙatar duk abin da zaka kawo min na gudunmuwa yanzu kawai sai Allah ya karɓi addu'arsa ana nan yana nan a wannan inuwar bai tashi ba fa ja'atu ihdahuma kawai cikin ƴan matan nan guda biyu da ya taimaka sai ga ɗaya ta zo mishi tamshi ala istihya'in tana tafiya cikin kunya da kamun kai baban na gaza bace bata zo bagazar ba haka ta zo ba Allah yake tamshi ala istihya ta zo cikin kunya da kamun kai tana zuwa kuma ba wata tira ta kama shi da shi ba da ita ba sai ta ce inna abi yad'uka liyajidiyaka ajra ma saqaita lana ta ce babanmu ya ce ka zo zai saka maka gwaggwadon abinda ka mana na taimakon shayar da dabbobinmu ruwa ce ta juya abinda tace mishi kenan ku ji larabcin inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana shike baban mu yana kiran ka domin ya saka maka abinda kai mana na taimakon shayar da mu ruwa da kai shike nan ke ta juya annabi Musa alaihi salam ya biyo ta malaman tafsiri suka ce tana tafiya sai sharabarta sai ta rika bayyana iska na daga zanin ta aka ce sai annabi Musa alaihi salam sai ya ce ta dawo baya ku duba wannan kissa kissa ce mai ban sha'awa dake koya mana natsuwa da kamun kai da nisantar saban Allah da zama mutanen kirki ta bangaren maza da kuma ta bangaren mata irin matasan da ake bukata a samu kenan a wannan zamanin namu matasa maza da kuma matasa mata matasa maza masu kamun kai wanda ba su afka wa saban Allah wanda zuciyarsu tsarki take da shi zukatansu masu tsarki ne ba ta nufin mugun aiki sannan irin ɗan matan da ake so su ma masu kamun kai waɗanda suka san mutuncin kansu wanda ba su yadda su zubar da mutuncinsu ba akan wani abu na banza na duniya malaman tafsiri suka ce annabi Musa alaihi salam sai ya ce mata ta dawo baya sai ya ce mata ya yadda za su rika tafiya shine idan an zo kwana idan an zo kwana ko ta jefa dutse misali ta taho tana tafiya suna tafiya shi yana gaba ita tana biye da shi a baya to in sun zo inda za a shawalan keluwa kwana ce nan to sai ta jefa mishi dutse ya gane cewa wannan hanya ita za a bi wannan yana nuna mana basira irin ta mutanen da da kuma kamun kai da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salam yake da shi shi kenan suka ci gaba da tafiya har sai da suka kai gidansu da suka je falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas da suka je annabi Musa alaihi salam sai ya ba babansu labarin halin da yake ciki cewa gashi shi dan kasar Masar ne haifaffen kasar Masar Fir'aunu ne sarkinsu Fir'aunun nan kashe su yake yi yana bautar da su yana cutar da kabilarsu kuma ga abin da ya gudana tsakanin dan kabilarsa da dan kabilar Fir'aunu ya tura dan kabilar Fir'aunu ya mutu yanzu ne mai shi ake yi a kashe shi kawai sai wannan dattijan sai ya ce la takhaf ya ce kakka ji tsoro najauta min alqawmi adh-dhalimin tunda ka zo wajen mu ka kubuta daga azzalimai la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin tunda ka iso nan to insha Allah ka kubuta shikenan annabi Musa alaihi salam sai ya zama dan gida ya ba garin sa na Masar yana mai jin tsoro yanzu kuma ya zo garin Madiyan ya zama amintacce a gaban wannan dattijan baban waɗannan yara ɗan mata guda biyu wannan na nuna mana abinda Bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faɗi ƙasa banza alheri gadan bacci ka gina shi watakila kai za ka zo ka rika kwanciya a kai annabi Musa alaihi salam da ikhlasi ya wannan taimakon amma sai ga shi bai yi tunanin cewa baban waɗannan yaran zai ce a zo a kira shi ba sai ga shi ya aiko ya ce ya zo annabi Musa alaihi salam ya zo ya ba shi labari sai ce la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin ya ce kar ka daina jin wani tsoro tunda ka zo nan ka kubuta daga azzalimai ba wani abin da zai faru da kai tunda ka zo nan alhamdulillah ka tsira ka kubuta shike aka shiga gaba da rayuwa da annabi Musa alaihi salam da wannan dattijan shikenan sai ran nan sai daya daga cikin ƴan matan nan sai ta ce sai ta zo sai ta samu baba sai ta ce qalat ihdahuma ya abati ta'jir shi baba wannan mutum ka dauke shi ya zama ma dan kwaduko ka dauke shi tun daga ga kada titu mu kuma ƴan mata ne mata ba komai zamu iya yi ba mace Allah subhanahu wataala ya halice ta halitta ta ba irin ta namiji bace hatta fatan mace ba irin ta namiji bace fatan mace ne laushi ce maganar ta ne taushi ce idan muryar mace ta zama katuwa sai ya zama ana aibanta ta idan muryar namiji ta zama siririya sai ya aibanta muryar sa idan fatan namiji ta zama mai laushi kamar ta kulfa sai a zarge shi idan kuma fatan mace ta zama mai kaushi kamar ta kada sai a zarge ta Allah ya bambanta so da haka sai ta ce ya abati ta'jir sai baba ina bada shawara ka dauki wannan mutumin ya zama maka dan kwaduhu ya rika maka aikace aikace kai kuma sai ka rika biyan sa sai ta ce ne inna khayra man ista'jarta alqawiyyul amin tace nan ne baba wanda yafi cancanta ka dauke shi a matsayin dan kwadugo mai sufofi biyu alqawiyyul amin mai karfi yake so shi zai iya aiki sannan alamin ya zama mai aminci amintacce ne mai amana mai rukun amana malamai suka ce ta ina ta gane waɗannan sufofin na annabi Musa guda biyu suka ce ta gane cewa huwa alqawiyyu huwa qawiyyu shi mai karfi ne lokacin da yazo ya dauke dutse a saman rijiya dutsen da sai manya-manyan katti sun hadu za su iya dauke shi shi ko ya sa hannunsa kwara ɗaya kamar yadda na daga wayar nan kawai ya dage wannan dutsen sannan ya jawo musu ruwa ya shayar musu da dabbobin su duka sannan kuma ya ciccika musu abinda suka zo su ɗibi ruwa da shi sannan ya dora musu akan dabbobinsu kaga anan ta gane ne annabi Musa alaihi salam mai ƙarfi ta ina ta gano cewa annabi Musa alaihi salam alimi ne malamai suka ce lokacin da ya ce ta dawo baya shi ya shiga gaba kaga anan ta gane a shi alimi amini shine can mai hikima yake cewa la khayra fil jari illa an yakuna thiqan ala al azizain min mal wa min haram yace babu alkhairi ga makwabci sai idan ya kasance yana da amana zai tsare maka abu biyu abu na farko shine ya zama ya tsare maka dukiyarka abu na biyu ya tsare maka iyalanka baya leka ma iyalanka baya hudda da iyalanka hudda da bata halasta ba to anan ta gano cewa annabi Musa alaihi salam mai karfi ne kuma ta gane cewa ne mai amana ne shi sannan wannan darasi ne babba duk lokacin da za a bada shugabanci to ana kula da waɗannan abubuwan manya-manya guda biyu alquwwatu wal amana shugaba da zai zama shugaba to ya zama ne ya zama yana da amana kuma ya zama yana da karfi idan ya zama yana da amana bai da ƙarfi to za a samu matsala idan ya zama yana da ƙarfi bai da amana to za a samu matsala sai dai akwai inda ake kalla aikin da zai yi ya furin jaya zuwa ga ƙarfi fiye da amana idan an samu ga wani mai ƙarfi amma bai da amana ga kuma wani mai amana amma bai da ƙarfi kuma aikin ana buƙatar ƙarfi ne to sai a ba wannan mai ƙarfin koda bai da amana sosai idan kuma aikin amana ne ga wani yana da amana amma bai da ƙarfi ga wani kuma yana da ƙarfi amma bai da amana to sai a rinjayar da wannan mai amana koda bai da ƙarfi saboda ne saboda rukun amana ne yanzu misali sai mutum yana son ya ɗone gadi a gadin gida da amana da ƙarfi wanne aka fi bukata gadin gida akwai mutum mai gida ne misali kaman a ce mai gidanki baya zama a gari yana aiki a Abuja sai ranar Lahadi sai ranar Juma'a yake tahowa da yamma ranar Lahadi kuma da yamma ya koma ko kuma ranar Monday da sassafe ya kama hanya Abuja idan to sai yace bari ya daukar miki mai gadi sai aka samu wancan yana da ƙarfi amma kuma an taba jin labari yana leƙe-leƙen gidan mutane shi kuma wancan an same shi mutumin kirshi ne amma kuma da ya ga ɗera sai kama rawar jiki idan zaki ce mijinki ya kawo mai gadi a cikin biyin nan wa zaki ce ya kawo idan ya ga ɗera duka wancan idan ya ga ɗera dukan ku sai ku gudu ku kulle ɗaki kenan to mai amana nan aka fi bukata saboda yanzu amana ake nema a nan amana ake nema amma yanzu misali sai a ce to jiya da kuka yi taro nan na yayin ɗalibai na mahaddata da kuma wanda suka soke alkur'ani sai a ce akwai gate sai a ce ga wani mai ana son za a ɗauki wanda za a bashi ya tsare wannan gate ɗin ɗaya wannan yana da amana amma bai da ƙarfi shi kuma wannan yana da ƙarfi amma bai da amana to yanzu nan wa za a ba ya tsare gate ɗin nan mai ƙarfi saboda wani na iya zuwa ce ya shiga ko amma shi mai ƙarfin nan kawai haka zai yi ya buɗe hannu ya ce ka isa kamar tsofi ko to kun ga shi ne wannan to waɗannan manya-manyan sufofi ne shi ya sa kuma 'yan uwa a ɓangaren tarbiyyar 'ya'yanki ana buƙatar waɗannan sufofin ana zama mai amana sannan ana son ki zama mai ƙarfi a wajen tarbiyyar 'ya'yanki ba daidai ba ne 'ya'yanki su fahimci cewa in kin faɗi ba kya cikawa in kin ce zan zane ka sai ce ai mama ko ta ce za ta zane ni ba za ta yi ba saboda ka ce je a koda ba za ki zane shin bai ji a ran shi cewa fa za ki fa zane shin wannan yana da tasiri a tarbiyya ana buƙatar wannan sannan ƙarfi kada biyu akwai ƙarfin zuciya akwai ƙarfin jiki akwai mutumin da mutum zai gan shi sai ki zata bai da ƙarfi rafa-rafa amma ƙarfin a zuciya yake tarar rajulan nahifa fatazdarihi wa fi aswadihi asadun hasur wa yu'jibuka as-sariru wa yu'jibuka as-sariru fatabtalihi fa yukhlifu dhannaka ar-rajul as-sarir kina iya ganin mutum take fake sai ki rena shi amma baki san zaki bane a cikin riga akwai kuma wani da zaki ganshi shirin kamar dutsen mina amma ne fa tabtali idan kika gwada shi fa yukhlifu dhannaka ar-rajul as-sarir sai wannan shirin dan ashe shirin ba ci bane ba bane eh ta shiga bata zauna bane to ana buƙatar duka waɗannan ƙarfin mutum ya ci Allah ya bashi ƙarfin jiki yana da muhimmanci sannan kuma ƙarfin zuciya yana da muhimmanci in kuma za a ce mutum ya rasa ɗaya ko gare ya rasa ƙarfin jiki da ya rasa ƙarfin zuciya domin idan mutum yana da ƙarfin zuciya zai yi abin da masu ƙarfin ƙarfafa na jiki ba za su iya yi ba to kun ga shi kenan sai wannan yarinya sai ta ce ya abati ta'ajir malaman tafsiri suka ce tun daga nan wannan yarinya ta ji Allah ya sa mata san annabi Musa alaihi salam sai ta ce baba ista'jir sai baba ka dauke shi ya zama maka dan kwadugo sai ta ce inna khayra man ista'jarta alqawi alayh hujja ta baba duk wanda ya fitance ta ka dauke shi ya maka kwadugo shine wanda yake da waɗannan sufofin guda biyu amana da ƙarfi shikenan baban kuma sai ya ɗau shawararta wannan yana nuna ashe kuma me yana koyar da mu darasi akan cewa kakkarena shawarar wani wanda zai baka musamman mutanen gidanka idan kana da 'ya'ya maza ne ko mata to yi ƙoƙari ka shigar da su cikin rayuwarka za a yi wani abu ka tara su kace to gashi kowa ya fadi fahimtar shi kuma ya kawo hujja wannan yana gyara gida idan zaki wani abu kina da ƴaƴa da mazansu da matansu ku kirka zama da su ku shawara idan mijinki ma baya yi ki koya mai sai mai gida ya kamata yaran nan in zamu abu mu rika zama da su muna shawara da su alal aqalli a gwada koda wajen dafa abinci ne sai a zo a zauna a ce to kai wani wani abinci ka fi so sai ni gaskiya abinci kaza na fi so inda za a dafa mana shi shi na fi so me hujjarka ai kaza dama an koya musu rukunin abinci akwai vitamin akwai protein akwai carbohydrate akwai iron da kaza da kaza sai ce ai mama shine balanced diet saboda ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ana nan sai kiji wani yaro ya ce ni wallahi mama na fi son tuwon dawa ne kuka sai me hujjarka sai ya faɗi hujjarsa to kun ga anan wannan yarinya sai ta ce ma babanta ya abati ta'ajibu inna khayra man ista'jabta al-qawiy al-amin ta kawo shawara kuma ta goyi bayan shawarar ta da hujja ba kawai ta faɗi magana bane molanka sai da ta faɗi hujja shikenan wannan datti da shi kuma sai ya karbi shawarar ta sai ya ce ma annabi Musa alaihi salam inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka satajibuni insha Allah min as-salihin sai ya waigo wajen annabi Musa ya kira annabi Musa sai ya ce inni uridu an unkihaka ihdabnatayya yace kai bawan Allah Musa ina son auren maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu anan sai ya fara faɗa masa ne sai ya fara faɗa masa sakamako kafin ya faɗa masa abin da yake son a mai me yasa zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu ala anta ajurani thamaniya hijaj akan kai mun kwadugon wacce shekaru takwas shekara takwas zai yana aiki shine sadakin shi daya biyu uku har takwas sannan sai a bashi mata shekara takwas inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijr sai ya kara ce masa ba fa in atmamta 'ashran fa min 'indik kai in ma ka kai shekara goma ba komai amma fa daga wajen ka wa ma uridu an ashqa 'alayk amma ni ba na son in matsa maka amma in ka yadda da wadan daya biyin nan ko takwas ko goma sa tajiduni insha Allah min as-salihin ni kuma na dau maka alƙawari in Allah ya so zaka same ni a matsayin mutumin kirki shike yanzu me aka yi kenan an ba annabi Musa alaihi salam offer an ba shi offer yanzu ana buƙatar ne ana buƙatar kabulin sa ana buƙatar ya rejecting ko ya accept ko ya rubuta cewa accepted ko ya rubuta cewa rejected ɗayan biyu ga aikin da ake sanya yi ƙwadugo zai riƙa kula da dabbobi zai riƙa shayar da su zai riƙa ayyukan gida na shekaru takwas ko kuma shekaru goma sakamakon da za a masa shine sai a bashi ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda dama ya san su shi kenan to me annabi Musa ya ce sai annabi Musa sai ya ce zalika baini wa bainaka shi wannan ba damuwa tsakanin ni da kai ne ayyama la ajalai ni qadaitu fala udwana alai ina ganin duk lokacin da na ɗauka ko takwas ɗin ko goma to ban ganin na cutar da kaina zan iya takwas ɗin kuma zan iya goma ba komai amma wannan ya danganta ne ga irin daɗin mu'amalar da na ji da kai zalika baini wa bainaka wannan ya guje gudana ne tsakanin ni da kai in naga ka kyautata min zan iya kaiwa goma idan kuma naga akwai damuwa to zan iya takwas ɗin ba kowanne dai zan yi ke ce wallahu ala ma naqulu wakil kike Allah shine majibincin al'amuran mu a cikin abin da muka kulla Allah ne shaida Allah ne shaida kayi alƙawarin cewa in yi maka hidima kwadugo na shekaru 8 ko 10 ni kuma na dau alƙawarin zan yi insha Allah to Allah ya zama shine sheda shikenan suka an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyal qadalain qada Musa aka tambayi manzon sama aka ce to ya ma'aikin Allah annabi Musa alaihi salam wani lokacin ya dauka 8 yayi ko 10 manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce qada 10 shekaru 10 annabi Musa yayi yana wannan aikin kwaduban kaga wannan mata ai zai kula da ita ko da ke ba maza nake ma wa'azi ba bari in yi shiru shekara 10 kaga ba haka nan ba sadaka aka bashi ba sannan ba sadaki ne a haka kawai aka ce ya kawo ba da dan afaki ko yayi aiki da gaske domin wannan ya nuna mana muhimmancin mace a wajen Allah subhanahu wataala da kuma addinin Allah cewa mace ba walakantacciya bace mace ba abin walakantawa bace wanda ita ce mamar mutum idan bata zama mamar mutum bata zama innarsa idan bata zama innarsa bata zama gogwarsa idan bata zama gogwarsa ba ta zama yashi idan bata zama yashi ba ta zama kanwar shi idan bata zama kanwar shi ba ta zama yashi idan bata zama yashi ba ta zama matar shi in din bata zama wannan ba kakashi ce to waye zai wulakanta mace shi yasa ba wanda yake wulakanta mace sai wulakantacci ba wanda yake ganin mutuncin mace sai mutumin kirki shikenan annabi Musa ne sai ya shekaru 10 sannan aka dauki ya aka bashi aure to shine karshe sai Allah ya ce fa lamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi quri nara annabi Musa alayhi salam ya gama wannan shekaru 10 abinda ke nuna yayi aure ya kace wa sara bi ahlihi sai ya ce to yanzu zan bar garin Madina zan koma Makka duk abinda zai faru ya faru kun ga annabi Musa alayhi salam rabin shi da Makkar shekaru nawa 10 da wannan ne malamai suka ce lokacin da ya fita gida ya bar garin Makkar shekarun shi 30 domin Allah subhanahu wataala a tsarin sa yana ma annabawansa wahayi ne a lokacin da suka kai shekaru 40 sun cika a matsayin mazaje hankalin su ya cika basirar su ta cika komai na su ya cika saboda haka annabi Musa alaihi salam ya taho da iyalansa suka taho anan ne Allah subhanahu wataala ya kira shi ya masa wahayi daga nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya ta wa'azi da karantarwa har lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara Fir'aun ya nemi ya sake kashe shi Allah shi kuma ya ce to ba zan kyale ka ba anan aka halakar da Fir'aun a cikin kogi na ne bayan nan kuma Allah ya fitar da gawarsa aka aje ta domin kowa ya je ya ganta ya zama masa darasi to kun ga wannan kissa mai albarka kissa ce take da darussa masu yawa a takaice kissa ce da take nuna mana babban darasi shine koyaushe mace ta zama mai kamun kai idan kika kama kanki kika zama mutumiyar kirki to shi kuma Allah subhanahu wataala zai fitar miki da miji na gaba amma ba zai yi wuce zama ballagata ba sannan kuma ki ce ba ballagazi zai aure ki ba duk da a maza ma ba ballagazi sai dan harma gaga to kin ga ke ballagaza ce ki je sai ki aure ba dan harma gaga amma idan ke mutumiyar kirki ce kina budurwa kika kama kanki kika zama mutuniyar kirki kika nufaci Allah to Allah subhanahu wataala shi kuma zai kawo miki miji na gaba haka a gefe guda namijin da ya kama kanshi ya zama mutumin kirki Allah zai zaɓa masa mata ta gari su zauna lafiya sakamakon miji na gari da mata ta gari ƴaƴa na gari sakamakon ƴaƴa na gari samar da al'umma ta gari sai al'umma ta zama cikin kwanciyar hankali ta zauna babu kidnafas a cikinta babu bandage a cikinta babu yan boko haram a cikin ta sai mutanen kirki waɗanda burin su addinin su ya ci gaba burin su kasar su ta daukaka burin su ta kasar su ta zauna lafiya a samu alkhairi da yalwa kowa yayi bauta Allah subhanahu wataala cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya daga ma wani hankali ba abinda musulunci yake fata ke so da ka yan uwa a ƙarshe ina muku wasiya ku dage jiya na ji dadi yadda naga iyayenmu mata suka zo suna yin karatun Qur'ani musamman waɗannan dattawan suna nan anan in ƙara sa musu albarka ko suna nan ko ba su nan ku kai musu sako na nayi farin ciki da abin da na gani jiya anan musamman waɗannan dattawan namu mata da suka hau suka yi karatu Allah ya sani a cikin zuciyata ba karamin farin ciki na cika da shi ba a ce mace ta kai irin wannan matakin kuma an faɗi cewa wasu ma ma'aikatan gwamnati ne amma a haka kuke matsawa ba su rabu da Allah ba to wannan alkhairi kuma ƴaƴanku za su zama malamai ko da ku ba ku zama malamai ba da izinin Allah ƴaƴanku za su zama malamai in ƴaƴanku ba su zama malamai ba ba ku da ƴaƴan to jikokinku za su zama malamai insha Allah wannan ka'ida ce ta malamanmu suka ce duk mutumin da ya so ilimi a rayuwarsa kuma ya bauta ma ilimin to idan shi bai zama malami ba Allah sai ya share masa hawayensa ƴaƴansa sun zama malamai so da haka Allah ya kara muku albarka duk waɗanda suka yi karatun nan jiya Allah ya kara musu albarka waɗanda ma ba mu gansu ba kuma suna zuwa makaranta Allah ya kara musu albarka kafi wasa da neman ilimi ilimi shine jihadi duk wani wanda zai zo ya ce maka ayi jihadi to a fara ilimi ilimi shine jihadin farko shine na gari kuma ba yi da ƙarshe al-ilmu bahrun la sahila lahu teku ne ba yi da iyaka aitai kuma sannan ku zauna da malamanku lafiya ku ci gaba da musu biyayya ku ci gaba da kyautata musu duk abin da ya kamata a yi na bada gudunmuwa to ku bada wajen ilimin nan ku ga ya ɗaukaka duk gudunmuwar da kuka bada to kuna kabarinku Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da kai muku kamar shi yanzu wannan da suka bada gudunmuwa aka gina wannan makaranta a jujuwa biyu da wanda suka bada gudunmuwa aka gina wannan masallacin ko tayil sai suka kawo to hakki mutu masallacin yana nan an yi sallah sai an kai miki lada kun ga abun wasa ne wannan abun ai ma Allah ruwa ne ba abun ai ma Allah ruwa bane so da haka muna farin ciki Allah madaukakin sarki ya kara tsara wannan gari na lina Allah ya kara masa albarka Allah subhanahu wataala ya taimake ku da mu gabaki daya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sake hada mu a wata haduwar mun yi minna muna taya ku minna a game da wannan alkhairi da kuka saba na mahaddata guda 12 ko maza biyar ko mata bakwai to Allah ya musu albarka Allah ya sa sun yi nutsuwan Allah wadda akwai danta a ciki ce ta minna na san ta yi minna ma kila jiya ba ta yi bacci ba saboda farin ciki to ki kara minna danki ya samu alkhairi kuma ya kawo alkhairi gida Allah shi taimaka malaman ku Allah ya saka musu da alkhairi dukkan su gabaki daya da malam Ahmad Tijjani mutum mujahidi Allah madaukakin sarki kada ya gajiyar da shi da abokanansa da yan uwa gabaki daya malaman mu na gabaki daya wanda suke karantar da addini Allah ya kara musu albarka da manyan su da kananan su da dattawan malamai da malamai matasa dukkanin su muna musu addu'a Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara muku albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كفاية.
التكبير. منا مع الله وديا وما منا كارو وديا زوجة مالن نمسمن وان برام تبقى بنا وديا بها إلا ما شاء الله. كونغا درسي أشكن أوعدها يا بام فايدو دي مستارين يوا. فاتمو Allah ba mu ikon yin aiki malam ya muna bayani a cikin suratul qasas a takaice ya fitar mun darasi wajen guda 6 ko 7 ya fitar darasi akan muhimmancin taimakon mutumin kirki akan ko cikin azzalumai mallam ya mana bayani akan muhimmancin yin addu'a ya mana bayani kuma akan muhimmancin yin addu'a tare da yaqini cewa Allah zai karba mallam ya mana bayani akan muhimmancin sauraron wanda ke cikin bukata musamman kiyamace mallam ya mana bayani akan muhimmanci na kunya musamman ga kiyamace musamman a wannan lokacin da muke ciki lokacin da ake tsire mana kunya kadan kadan mallam ya mana bayani akan haka Allah sa darasin ne shiga cikin zukatan mu ba mu ikon gyarawa mallam ya mana bayani akan muhimmancin shawara ko da a ce ga ayyai ne a cikin gida kamar yadda mallam ya kawo wannan kissar haka ya tabbata a cikin suratul namli Balqis ga ta sarauniya amma lokacin da Annabi Sulaiman ya jefa ya tura huda-huda da saƙon takarda wasiƙa a kai mata tana karanta ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tana karanta ta ce ga abin da ke cikin wasiƙa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin tace to ya ayyuhal malau afkunu fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun kaga ta shawara da su to da haka muhimmancin shawara musamman ga kiyamace a cikin gida ko kuma yaya mallam ya mana bayani da kuma mallam ya mana bayani akan yadda mutumin da ke da amana sannan karfaffa ga karfin jiki ga amana wannan magana amana a wannan lokacin a wannan zamanin sai wanda Allah ya masa rahama Allah ya mana rahama mu zama masu amana ba ma da amana ba amana zance ba amana ta alƙawari yanzu kun ga an ce mu zo kafe 10 amma sai 17 ba amana ta alƙawari ba a kiyaye lokaci muna da karancin amana kwarai da gaske a wannan lokaci Allah ne shi ne mai ba mu ikon gyarawa saboda haka mallam muna godiya kwarai da gaske mu ba za mu ce koi mu sai mu ce Allah ya saka maka alkhairi ka baro ayyukanka ka baro iyalanka ka baro mutanen Zaria ka zo domin da'awa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mu kuma wannan aikin da muka yi Allah ya sa mun yi da shi wanda suka taimaka ko to wani bangare wanda in nace zan kira suna ba lokaci ko a rubuce zan iya ba amma Allah ya san da su Allah ya isar mu kowa da mafi alkalin sakamako Allah ya sa sakamakon ku aljanna ta firdaus in kuna da wata bukata Allah ya biya muku abin da kuke tsoro Allah ya amintar da ku muna addu'a zuwa ga Yusuf El Yusuf shine wanda ke tare da mallam a media a Facebook ko kawai da shi a wannan ba Allah na ga shi a Facebook yana yin postin din muka gaisa muka tashi a gashi din samu lambar shi samu lamba na har muka kasance abokan juna kuma ta hanyar shi ne samu mallam har mallam ya kasance anan sai sanya ana son duk wata abu ta kan za a yi ko kawance a idan Allah shine zai amfana a ranar tashi alkiyama ubangiji Allah ya amfana mu da wannan haduwar Allah subhanahu wataala ya kai mu darasi na gaba idan Allah ya kai mu tsakanin magabar shi mallam zai shigo da karatun littafin da ake yi wannan littafin yana nan a wajen da ke bukata naira 300 ke kokari ki mallaki wannan littafin akwai audio da ake tura a group na Khalid bin Walid ki samu ki download din audio kina bin shi kina saurara inda baki gane baki rubuta da Hausa ko da yaran da kike ji zai amfana da ke kware da gaske saboda wanda bai samu yayi kokari mallaka in wani suna bukata makantar su yi kokari su yi bayani akwai littafi shi ma mai muhimmanci ga aya mata yana wajen malam sai ma amma idan an zo tsakanin mu gaba da shayi shi ma za a tsira shi insha Allah ta'ala ubangiji Allah ya kai mu lokaci lafiya subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته